نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi yau muna 19 ga wata na Zulhijja wata na 12 daga cikin watannin addinin musulunci shekara ta 1441 wanda ya dace wa taran watan 8 miladiya ta 2020 insha Allah wannan zai zamanto zama na 4 daga cikin wasiyoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga diya mata irin wasiyoyin da manzon Allah yake yi ga diya mata bayan irin ababen da suka gabata gaba ta ƙarshe da muka tsaya akai magana na cewa baya halatta ga diya mace sannan ma hatta da ɗan namijin da kowa ma da kowa duk wanda dai alƙalami ya hau kan shi kariya rina kankanan zunubai saboda waɗannan zunuban kankana sune suke hauhawa su kai dan adam ya kai matakin da zai rika taka manyan zunuban kamar yadda aka karanto magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama da yake cewa Aisha yace iyyaki wa muhaqqiratil a'mal ina miki kashidi da rina kankanan ayyuka mana ina miki kashidi da kankanan ayyuka kena aikin da kake ga haqir ne aiki ne dan kararrami bai taka kara kariya ba to wannan aikin sai ka ga ya gadar maka da wahala kamar yadda Anas yake fada bayan mutuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane kuna aikata wasu ayyuka wannan ayyukan ku ana ku tunani ana ku gani kuna ga kanantan su bai ma kai gashi ba yace amma wa in kunna lan'udduha ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat yace amma mu a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ilga waɗannan ayyuka a cikin manya-manyan ayyuka masu hallakarwa matashiya ta gaba wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake yin ta ga Aisha Allah ƙara yarda a gare ta ita ce wasiya shaqundum bima'ana shine abin da ya shahi tsoron Allah subhanahu wataala mace ta sani cewa babu wani guziri da za ta ɗauka a cikin rayuwanta wanda ya wuce tsoron Allah wannan shaki bukata ga dukkan diya mace idan ta zamanto tana da kimtsi na tsoron Allah to wannan zai taimaka akan rayuwar da za ta yi da rayuwar mai gidanta da rayuwar diyan da za ta aihuwa da dukkan ma al'umman da Allah ya sanya ya kadarta za su rayu tare da ita Aisha Allah ƙarin da gare take cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya Aisha alayki bi taqwallahi azza wa jal ya ki Aisha ina horonki ina miki ina jan hankalinki akan ki zamanto mai tsoron Allah mai girma da buwaya zamanto kina da tsoron Allah sannan kuma ki zamanto mai bin abubuwa a sannu ba tare da gaugawa ba wannan shine wasiyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shiga Aisha Allah ƙara yarda gare ta wanda wannan kuma wasiya ce mai girma idan ka ce maka wane ka ji tsoron Allah bi ma'ana an ƙara yi maka nasiha duk abin da ya kamata a faɗi maka kai yanzu bal insanu ala nafsihi basira kai yanzu a karan kanka ka duba duk abin da maganganunka ayyukanka inda kake tahiya da kai kawanka da hada hadanka da cuwatuwanka da mu'amalanka da mutane da dukkan wani abin da yake da alaka da rayuwanka ka sanya tsoron Allah a cikin shi daka wannan wasici na jin tsoron Allah shine wasiyar da Ubangiji subhanahu wataala yayi ga mutanen harku wal qad wasayna alladhina utul kitaba Allah yace min qablikum sai yace wa iyyakum anittaqullah haqiqa mun yi wasici ga waɗanda muka ba littahi kahinku wa iyyakum da kuma al'ummata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anittaqullah akan ku ji tsoron Allah to wannan tsoron Allah shi kadai ne linzamin da zai sa dan adam yayi alheri ko kuma yayi sabani shi mana idan ya zamanto bai tsoron Allah zai abin da ya ga dama idan ya zamanto akwai tsoron Allah tare da shi kuma kenan zai kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya lalle ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah yake cewa wa tazawwadu, ku riki guziri. Wannan guzirin, wani irin guziri? Allah yace mafi alherin guziri wa shine tsoron Allah, saboda duk guzirin da dan adam zai rike idan zaman to babu tsoron Allah tare da shi, to aikin banza ne. Allah yace wattaquni, ku ji tsorona ya ulil albab, ya kuma abuta hankali. Wannan shine wasiya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga diya mata, akan cewa kamar da yake banci Aisha yake ce mata, ya Aisha alayki bi taqwallah, ki ji tsoron Allah. Dan haka kenan wannan wasiya ce wanda manzalla ya wajjahar da ita zuwa ga Aisha, sannan kuma ya wajjahar da ita zuwa ga sauran mata, sannan kuma ya wajjahar da ita zuwa ga musulmi gaba daya. Wajibi ne mace ta ji tsoron Allah a cikin zamantakewar ta tsakaninta da mijinta, ta ji tsoron Allah a cikin amanan da Allah ya damka a hannunta na renon da tarbiyyar diyanta, ta ji tsoron Allah akan addininta, ta ji tsoron Allah akan mu'amalanta, ta ji tsoron Allah akan dukkan bangarorin rayuwarsu da suke tsakaninta da mai gidanta, tsakaninta da uwayenta, tsakaninta da ƴan uwanta, tsakaninta da diyanta. To ana bukata, wajibi ne a gare ta ta samu guziri na tsoron Allah. Wannan shine abin da wannan gaba take karantar da mu, daga kowace mace ta yi kokari matuka ta ga cewa tana da wani guziri na tsoron Allah. Wannan zai taimaka akan rayuwarki ta yi albarka, wa bittali diyanki rayuwarsu ya albarka, zuriyarku ta zamanto zuriya ce tayyiba. Wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta gaba ga diya mata shine hadisin Abdullahi dan Umar. Allah kare da gare shi yake cewa la'ana aw la'ana Allahu alwasila walmustawsila walwashima walmustawshima. Abdullahi dan Umar, Allah kare da gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa Allah ya la'anci alwasila. Idan ka ce alwasila, ita ce allati tasilu sha'ara, ita ce macen da take dasa gashi, macen da take dasa gashi, ko ta dasa ma ita a karan kanta, ta dasa ma kanta da kanta, ko kuma ya zamanto ad wata take dasa ma, bi ma'ana makitsiya. Alwasila makitsiya, makitsiyar mesh. Irin wannan matar ubangiji subhanahu wataala ya la'ance ta, bi ma'ana Allah madaukakin sarki ya tsine mata. Da zaka ji kalmar tana da yauni, amma kuma shine hakikanin abin da kalmar take nuni akai. Kinga ina zaki sa kanki idan ya zamanto a ce ubangiji subhanahu wataala ya la'ance ki, yaushe za a samu wani alheri, yaushe za a samu ta gudunmuwa ta ubangiji a cikin rayuwarki? Da haka jan kunne ne ga diya mata, ana yi ana ta jan kunne, amma idan kaga wasu ababen malam, kaga mace ta doko hayaniyan gashi malam ta zuba saman kanta, daga ka ganta a wahalce tana ta fama da abin da ba nata bane ba, tana ta fama da wani abin da Allah ance ta a dalilin shi. Dan haka duk macen da za ta yi kitso, ko kuma kike da salon irin na gyara ma mata kansu da yi musu kitso da wani wane ne da sauransu, to ki tabbatar da cewa magana ta a ƙara ma wata gashi, ko a riƙa sai da hula na gashi, wannan abin ki hudda shi daga cikin tsarinki. Idan ku baki hudda ba, to ki kwana da sanin cewa a mizanin addinin Allah ke kin a tsine kike, mana an tsine miki albarka. Haka ko manzala yake cewa wal mustawsila, haka da matar da aka kitsa mata gashin, ai allati tatlubu fi'la zalika, wartake neman aka a mata kitson, kenan ita wadda ta zo a mata kitson almustausila da ita alwasila makitsiyar, gaba dayansu ubangiji subhanahu wataala ya lance su. Iya daga cikin abin da zai kusanto maka da ma'anar wannan maganar a yau, a ce ga wani mutum uwayen shi sun tsine me, ko kuma sun ce mishi je ka ka gani. To kaga wannan mutumin tun daga nan ya tabbatar da cewa dole ya jima'a shamlahu, ya hada kayan shi shi a cikin rayuwar nan, wazancin ya ga wani sassabci a rayuwar shi bai taso. Me yasa? Saboda mahaifan shi sun tsine mishi. To yanzu magana mahaifa yake ba, ana magana ubangiji subhanahu wataala mai girma da buwaya, mahaliccin sammai da kasai, mahaliccin dan adam da duwatsu da itace da dabobi, mahaliccin dukkan abin da ke kaiwa ya kawo, mahaliccin duniya a karan kanta, to shine ya tsine miki albarka. kaga ba yanda za a rayuwarki ta albarka. Da haka idan ya zaman to dabi'a kice ko kece makitsiyar ko kuma kece wanda ake kitsa ma, wallahi kituba min as-sa'a a yanzu nan kituba ga Allah subhanahu wataala, ki tabbatar da cewa wannan abin kin bar shi. Duk abin da kike samu na duniya ki hakura da shi, abin da zai ja miki tsinuwan Allah me ya anhwani abin da zaki samu. Sannan kuma man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah, duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah sai ya bashi kambacin wannan abin da ya bari, bal abu mafi alheri ma akan abin da ya bari. Da kake ji tsoron Allah ya zamanto wannan dabi'a ta kitsawa keki ko kuma kije a kitsa miki, ki tabbatar da cewa haramun ne, ki tabbatar da cewa haramun ne. Yan uwa musulmi, mu lura da cewa shi mutum musulmi kana da mizanin ka, kana da ma'aunin da duk abin da ya zo maka to zaka auna saman wannan sikelin. In yayi daidai ka doka kai aiki da shi, in yayi daidai da addinin ka. Idan bai yi daidai da addinin ka kuma wajibi ne kai watsi da shi. Amma da sunan wayewa, da sunan bariki, da sunan waye, zaka abin har akwai kasamta a cikin shi. Kawai ki zo ki dasa wasu abubuwa akan kimalan daga an ganki an ga mutum mara nutsuwa, saboda Allah ya tsine miki albarka, la'ancacciya ce ke a dalilin haka. Dan me zaki yarda kina ji kina gani da hankalinki tura kanki cikin wannan matsalar? Dan haka manzon sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa irin wannan dabi'a ta ƙarin gashi ko ke ki ƙara ko ki ƙara ma wata ko a ƙara akan ki, dukan ku wannan la'anta ce kai tsaye daga Allah mai girma da buwaya. Allah kiyaye. Zaka ga hatta yara kankana wanda basu ma san inda aka sa gaba a cikin rayuwa ba, kaga an doko an kimsa musu wannan abubuwa a saman kai, suna ta fama mala. Kaga abin ai ya zama goma da gomiya tara. Dama abin a karan kanshi ma wahala ne. Sannan kuma bugu da ƙari hallau ga la'antar Ubangiji subhanahu wataala akan abin. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walwashima, Ubangiji subhanahu wataala ya la'anci alwashima, macen da take yi wa mutane akwai abin da ake caccake a kama, a misali a ɗauki allura a kama goshin wata ko hannunta ko ƙafarta, a rubuta mata wani harafi daga cikin harufan rayuwa wannan sunanta, wani letter daga cikin letterorin sunanta farkon shi. Misali Halima ce sai a rubuta mata ash, misali Aisha ce sai a rubuta mata a, misali wace ce sai a rubuta mata farkon sunan nata. To wannan rubutun, wannan caccaken da ake akai inda za a rubuta wannan abin, harafin nan ya fito, ita wadda za ta zo ta caccaka wannan caccaken na allura, ita Ubangiji subhanahu wataala ya la'ance ta ita ma. Sannan kuma wadda za ta bada jikinta a mata wannan, ita ma Ubangiji subhanahu wataala ya la'ance ta. Kawo kuma iya daga cikin abubuwan da ake yi, duk da cewa alhamdulillahi abubuwa kware ma sun yi sauki, tunda za ka ga waɗanda suke da ma suna faman ya tasattarun, suna faman ya za a yi su kare shi, amma abu ina ya yi nisa. Abu ne wanda aka rubuta maka shi, to kai da shi ila ƙiyamin sa'a sai ka ta yi ƙiyama da shi, sai ka ta yi ƙiyama da shi. To wannan abu shi ma haramun ne. Da kuma dukkan mace mai imani wajibi ne a gare ta fasa. Daga cikin abubuwan da suke taya a ƙarƙashin wannan hadisi da wannan ma'ana, la'anta kuma akwai ta akan macen da take kankare haƙorinta sai ta yi yunkurin yin wushiriya, dan idan ta yi mulmushi a ga tana da wushiriya ta burge mutane, ita ma tana cikin wannan la'antar. Da haka wajibi ne dukkan wata mace mai imani ta kiyaye kanta, ta kiyaye gidanta, ta kiyaye ƴaƴanta, ta kiyaye ƙanninta, ta kiyaye duk wanda take da ta cewa akan shi, akan cewa kar ya zamanto ya siffanto da siffa na ƙarin gashi, ko kuma ta zamanto ita ce za ta kitsa ko ita za ta kitsa ma, ko kuma abin da ya shaye caccake da ake na allura, ko mai caccakawan ko wanda ake caccaka ma ɗin, dukansu suna cikin la'anta ta Ubangiji subhanahu wataala. Da haka wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye wannan. Allah shirye da mu. Iya daga cikin wasiyoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga iya mata gaba ta 11, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mata akan su zamanto suna da zuhudu. Idan aka ce zuhudu shine gudun duniya, az-zuhudu fi dunya, gudun duniya, sannan kuma da takaita da takaita abinda ake cewa al'amal al'amal bil hamza shine guri da takaita guri mafi yawanci zaka iya kaccewa kashi gomiya 9 da doriya a cikin 100 na mata zaka same su da son duniya sannan kuma da dogon guri taga an yi kaza a gidan wacce ita ma a gidanta sai an yi an yi kaza a auren wacce ita ma a aurenta sai an yi an yi kaza a sunan gidan wacce ita ma a sunanta sai an yi an yi kaza a wuri kaza sai ita ma ta ce sai an yi wanda kuma wannan matan su suke tuka gidajen a dalilin tuka gidajen da suke suka sa mazan kuma su ma cikin rikici to haka za a yi bikin abu lami shatak to ai dole ne ai kaza yanzu wannan dan abin za a kawo yanzu wannan za ka ga maganganu makamantan wannan idan aka yi rishin sa'a daga cikin kawayenta wata aka yi wani ala'a wani sabga na biki a gidansu ko suna ko aure ko makamancin wannan in aka yi wani abu to kai ma idan aka zo gidanka wannan abin sai an yi shi saboda gurace-gurace a zo abin da ya shahi gurace-gurancen nan ya sanya mata da yawa cikin rikici ba na wasa ba guri kawai malam sai an sake kayan daki sai an sake gado sai an sake salon sai an sake wane ne sai an yi wane ne sai an yi wane ne gurace-gurace gare su malam ba na wasan yaro ba hatta da waɗanda za ka ga suna aiki a matsayin suna aikin gwamnati kudaden da za su samu to za ka ga mafi yawancinsu su ma yana tahiya ne a kan wannan gurace-gurancen nan ɗimke-ɗimke wanda ba su da amfani sake-saken kayan ɗaki wanda bai da amfani da abuwa makamantan wannan a daidai lokacin da in ka je ka iske mahaifinta za ka gan shi a ciki a jigace a gigice yake talauci da nema ya gigita shi hudda mashi hankali ita kuma tana nan tana ta ƙarya tana ta sa wannan gizira ta hudda ta sa wacce a tamuwan ta hudda ta a sake salon a sake sai gado ɗan miliyan ɗaya a yi wane ne in za a yi fayin da ya an sa sai an dinka kaya na musamman in za ta yi dokan fekil sai an dinka kaya na musamman in a za a yi wane ne sai an yi guri mala haka ita ma wadda batta da alaƙar da gwamnati zaka same ta ita ma ba sa jin has mala ita ce jagol ita ce wane ne a yi wa ba wanda take riƙewa amma kullum ana binta bashi kawai rikici na rayuwa mala to haka wajibi ne mace mai imani ki shiga taitayinki kakki biya wannan kyal a yi shi a cikin nutsuwa ko da za a yi a yi shi kuma a hankalce nauka daga cikin irin waɗanda suke samu za ka ga da yawa daga cikin ƴan uwansu ƙannunsu yayinsu uwayensu maza ko uwayensu mata kakanninsu wane ne ɗinsu za ka ga suna cikin wani irin yanayi mara daɗi amma ba za su tsaya ba su nutsu a ɗan abin da suke samun sai abin da ya kamata kuma da shi haka za a yi ta shiriri ta mala ana zubda abubuwan mamaki an wahala an yi aikin kuma ƙarshe manfa'ar abin da aka samu na amfanin hallo ba a amfana da shi cikin ɓangaren da ya kamata ba don haka wajibi ne mace ta zamanto tana da gajeren gaje ta takaita son duniya bi-ikhtisar shadid ki takaita guri yanzu irin waɗannan gurace-gurace sun hallakar da mata da yawa a matakin wanda ba su yi aure ba ma ana ga cewa wani iyada ko kuma wani babban ma'aikaci ne ana ta bibiyan shi so ake sai ya aure wacce naka in ya zo gidan sai ka kaman wani shine sarkin shine kaman mai gidan abin da ya hodi shi za a yi duk abin da ya ce ba wanda ya sai tanka mashi a cikin gidan saboda lallaba shi ake so ake aure ta a irin wannan matakin za ka ga yana ɗaukan yarinyar ya hutar da ita can ya hutar da ita can ya hutar da ita can har a kai matakin idza waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku abin da ba a son in ya faru ko ya janye tana dama san gaba ɗayan ku da uwarta da ubanta da ƙanninta da yayinta da kakanninta da wane ne kinta duk dama masu kwaɗe ne kuma ya ba ku a lokacin da yake ɗaukan ɗiyarku sai ya janye ya bar ku da sai dai ku ta jaji ana ta wane ne ku kuka cuci kanku me ya kai ku zuwa ga wannan matakin kwaɗayi shi yasa Bahaushe yake cewa duk mutumin da ya shiga motar kwaɗayi to zai safka a tashar walaƙanci na duniya wallahi sai ka gan shi shi yasa manzo Allah yake cewa mutun ya guji abin da yake hannun mutane, mutane za su soka ka guji abin da yake hannun su, ya zama to bakkar kudayin abin da yake hannun su, abin da Allah ya saka maka ya kadarta maka a matsayin arziki wallahi sai ka same shi. Manzo Allah yake cewa babu wata rai da za ta bar duniya sai ta cika arzikin da Allah ya mata tab. To amma hadama da zalama irin ta dan Adam, kuma irin waɗannan yanayin zaka samu ana wasu abubuwan da shi wataƙila mai gida in gafalalle ne ko kuma abubuwa sun mai yawa da sauransu shi bai san me yake faruwa ba, amma ita mahaifiyar ta san abin da yake faruwa. Ba za a tsaya ba a yi abubuwa cikin insafi, cikin hankali da nutsuwa, kun yarda da shi, kun yarda da shi, kai zo in aure za a muku aure, amma ya zo ya rika ɗaukan ɗiyarku kuna ji kuna gani ko kuma yana hira, sai dai in ita ta ƙare hirin ta rihe gidan to za ta rihe muku gida kuma da abin da ba ka so. Da haka a kiyaye wannan zalaman da hadama, wajibi ne kar ya zamanto miki a matsayin manhaji. Duk macen da ya zamanto haka ne tsarinta, to wallahi wannan macen ba za ta kai labari ba, ba za ta kai labari ba. Mala akwai musallai masu tarin yawa, kuma la'alla duk wanda yake saurare iya da irin nashi misali shi ma, wanda ya sani a dalilin kwadai ne ya kai uwayen zuwa ga wani mataki, ya kai su zuwa ga wani matsayi na nadama da wayyo Allah ya zami, to Allah kiyaye. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mata kar su zamanto masu kwadayi, su rage guri kuma su guji duniya. Amma duk macen da tace ta ba duniya gadan-gadan ita su ɗan duniya ne, to wallahi duniya ko za ta miki kwasan karan mahaukaciya idan ta watsa ki, billahi azim ko abiye ba za ki sayi ba. Naka mutum ya bi abubuwa a hankali, ita duniya da kake gani ba wata sabuwa bace ba, an jima ana yi ta halaka miliyarkan mutane, kuma kai ma kana cikin wani za a halaka. Naka kawai abu ɗaya ne ki ɗauki izina naki abin da ya kamata a lokacin da ya kamata kafin lokacin ki ya ƙare, ki abin da ya kamata wajen tarbiyantar da ɗiyanki, ki abin da ya kamata wajen kula da mai gidanki, ki abin da ya kamata wajen mu'amalantar duk wanda Allah ya kadarta miki rayuwa tare da su, wannan shine abin da ya kamata ki. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa man tabi'a hudaya, Allah ce duk wanda ya bi shiriyata, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, wallahi babu tsoro a gare shi, sannan kuma ba zai yi bakin ciki ba, ba zai yi bakin ciki ba. Da haka min al-awamil allati tahmilu al-mar'a 'ala al-ghaflati wa ittiba'i al-hawa wa tamanni al-amani 'ala Allah, iya daga cikin hanyoyin da suke daukan mace su talallabe da take janta ta kaita zuwa ga rafkana da bin son zuciya da gurace-gurace, iqbaluha 'ala ad-dunya, huskantan duniya da za ta yi gadan-gadan ta huskanci duniya, malbasan wa zinatan wa mat'aman wa mashraban, ta bangaren da ya shahi abin sawa, ni zan sa irin atanwa kaza, ni zan sa shadda kaza, ni wane ne, irin wannan gurace-gurace wa zinatan da kyalkyali da ado a cikin abin da biki da shi biki mallaka ba, ke baki da wan mijinki bai yi da mahaifinki bai da, kuma ki ce dole sai an yi da ke, to ba dole a shigar ki ci da ke ba. Wa mat'aman, haka kuma bangaren da ya shahi abinci, wa mashraban, da abin da ya shahi abin sha, to wannan gadan-gadan tunkarin duniya yana sa da yawa daga cikin mata cikin ruɗu, duna qaidin wala shart, babu qaidi babu sharadi, babu a ƙarhi na ya kai, babu a ƙarhi na bai kai ba, a wannan daidai da ni ne, a wannan ba daidai da ni bane ba, a kawai gadan-gadan in dai harkar duniya ce, ko abin sawa ko abin kyalkyali ko abin da ya shahi abinci ko abin da ya shahi abin sha, to wannan yana sawa mimma ya ja'aluha ta'ishu fi dunya, zai sa mace ta rayu a cikin duniya a cikin kumci, ta rayu a cikin kumci, sannan kuma wa annahu la yazalu indaha tumuhat dunyawiyya adida, ba za ta gushe ba, kullum cikin kwadayi take na duniya, kwadayi da yawa, tsammahani da yawa, gurace-gurace da yawa, wanda wannan abin tana nan tana a sannu za mu gyara, za mu tuba, za mu yi wane ne, za mu yi kaza, tana raina zunuban da take aikatawa, tana karantar da su a karancin tsoron Allah, kuma yana ƙara shiganta akan haka, sai ta kai ta dangana daga nan, kuma sai a riƙa ya wailata laitani sai a rika nadama ana kaicu ana wayyo Allah ya zami kamar da suke ta idan kaji mace ta ce wayyo Allah har naji kumya suka ce to an namiji ne hede bargari to Allah kiyaye dan haka ki ji tsoron Allah ki zamanto tsatsa ki zamanto mai karancin guri ya zamanto du'a duniya bata dame ki ba hamminki yaya za a yi ki zauna anan ki nutsu ki bautawa Allah mai girma da buwaya Allah ya yarda da ke yasa ki gina aljanna Jabir Allah kare da gare shi yake cewa kharajtu ma Ali radiyallahu anhu ila kharij al-Madina Jabir yace mun huto tare da Ali dan Abi Talib wajen garin Madina faqala Ali sai Ali yake cewa ya Jabir ya kai Jabir yace inna ad-dunya ahqara min an yaftatina biha la biha labibun yace yake Ali yake cewa Jabir yace Jabir wallahi duniya makaskanciya ce kaskancinta ya kai matsayin da bai kamata ba a ce an yaftati na biha labibun a ce wani mutum mai hankali lahiye ya fitun da duniya wannan abin da Ali yake hadiwa Jabir yace ya Jabir ya ƙara ambata masa cewa inna ladzataha kaga jin dadin duniya yake cewa fi sittati ashiya yana cikin abubuwa guda shida kacal jin dadin duniya yana cikin abubuwa guda shida kacal duk abinda za a kai a kawo to bai wuce waɗannan abubuwan ba da wanda yake nema ya tara da wanda yake neman wane ne da wanda yake nema duk abinda ake nema cikin abu shida ne kawai ma'kulun wa mashrubun wa malbusun wa mankuhun wa mashmumun wa masmu'un ko ya zamanto abinci ko ya zamanto abin sha yanzu mutum dan adam nawa yake taka abinda Allah bai yarda ba idan kai mishi magana sai ya ce ai abinci nake nema wa yuridu an ya'kul ka annahu khuliqa liya'kul shi kawai so yake yaci kaman kai ka ce an halice shi ne dan yaci jin dadin bai wuce ba a inda zaka ya je ya ciwo haram ya ciwo wani ne ciwo wani ne karshe ci ne yake so yi wa mashrubun ko kuma abin da zai sha wa malbusun ko kuma abin da tuhahin tsumman da zai sa a jikin shi tsumman da zai sa a jikin shi zai sa shi ya taka dokokin Allah iya san ran shi abinda zai ci ko zai sha zai sa shi ya taka dokokin Allah iya san ran shi haka ita ma macen wa malbusun wa mankuhun ko kuma abinda zai aura yayi abubuwan da bas kamata ba ya tattara abubuwan da suke na haram ne saboda yana so ya yi aure wa mashmumun ko kuma abinda za a shaka za abinda hanci zai shaka ne ji na kamshi wa masmu'un ko kuma abinda kunni zai saurara dukkan jin dadin duniya bai wuce waɗannan abubuwan ba yace jin yace inna ladzataha fi sittati ashiya ya cikin waɗannan abubuwa ko abinci ko abin sha ko tuhahi ko harakan aure ko abinda ya shahi abinda za a shaka na kamshi aji ko kuma abinda za a saurara dan haka zuciyar dan adam ya nafsu tubi fa innal maut qad hana wa'si al-hawa fal-hawa ma zala fattana fi kulli yawmin lana maytun nushayyi'uhu nuhyi bi masra'ihi athara mautana ya nafsu mali walil amwali atrukuha khalfi wa akhruj min dunyaya 'uryana ya nafsu tubi ran dan adam wajibi ne a gare ta ta tuba ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala me yasa saboda fa innal maut qad hana haqiqa lokacin mutuwa yana dab da yazo yana yiwa yanzu ne yana yiwa an anjima ne yana yiwa gobe ne ba ya da lokaci kai daidai a daidai lokacin da zaka samu da yawa daga cikin ɗiyan adam kuma anan bi sifatin khassa ya mata zaka same su fi tughyanihim ya'mahun suna cikin fagamniyar su suna kai kawo ko aka in harkar misali sabga za a yi kaga an sa mesh din nan mallam an yi dimki an dimka kaya waɗanda mabura kuma kaya matsatsu an huto ana ta wasu abubuwa wanda malam basu dace ba ma anzalallahu biha min sultan ki tuba la'alla a wannan wajen bikin kina iya mutuwa ko kuma an gayyato makidan sun zo suna kadawa ana cikin kadawan kuna bura kuna girgiza a irin wannan yanayin sai Allah rubuta miki mutuwa fa innal maut qad hana wa'sil hawa wajibi ne dan adam ya saba wa son zuciyar shi saboda me yasa fa innal hawa ma zala fattana son zuciya bai gushe baina fitina da dan adam ka fahimci cewa zuciyarka da take tsakanin hakarkarinka guda biyun nan makiyya ce a gare ka wajibi ne kai gogormayar ita wajen dora ta akan abin da Allah subhanahu wataala yake so. Malike cewa fi kulli yawmin lana, a kowace rana zaka samu muna da mutanen da suka mutu, mu za mu kai mu binne su, wanda wannan binne sun da zamu alama ce akan cewa yau da kaje aka binne gobe kai ne za a kai abin ne. Ya nafsu mali walil amwali atrukuha, ke zuciyar dan adam da irin duke da kike tarawa, an ciyo haram, an ciyo haram, an tara waɗannan abin da ka tara gaba ɗaya barin su zakai. Abubuwan da kike kareraki, kike yaudara, kike ha'inci, kike gulma, kike tsegumi, kike yi kaza, kike kika tara su, barin su zaki anan gidan duniya. Babu wanda ya taba zuwa lahira da kuɗi, ba wanda zai tafi da kuɗi kuma. Ba su da anwani Muhammad su anan ce kawai, daga an kare. Atrukuha khalfi, zaka bar wannan dukiyar a bayanka, wa akhruju min dunyaya uryana, zaka huta daga gidan duniya a tsirara, alhurma ɗaya za a maka shi ma in ka ci sa a sa maka zawati, a sa maka zawati a kai a rihe ka a cikin inda yake makwancinka ne. Daga to miye na ruduwa, miye na ba kai wahala, miye na yin ƙarya, miye na saba wa Allah dan a samu duniya, ko dan a hada duniya, ko dan a tara. In ka tara ma bari zakai, misali nawa gare ka, mutun nawa da ku a garin ku wanda suke masu kuɗi ne, mutun nawa da ku a garin ku wanda suka yi mulki ko masu mulkin ma, Allah ya amshi rayuwar su, duk abin da suka tara ya zamanto ba zai amfanar da su da wani abu ba, in banda abin da suka bari a matsayin sadaka jariya, in banda abin da suka yi sadaka da shi, in banda abin da suka taimakawa addini da shi, in banda abin da suka taimakawa al'umma da shi, ba wani abin da zai zama zai koma gare su na fa'ida. Ba cewa wani iya da lada da yawa saboda ya barwa iyalin shi gado da yawa, ha kawai an kare wannan abinda ka kaddamar a cikin rayuwarka na duken nan, shikenan an kare. Naka mene fitunwa, naka a wannan gaba Manzo sallallahu alaihi wasallama yana jan hankali dukkan wani mutum mai imani, sawa'u namiji ne ko mace, akan cewa kar ya doki duniya wajen meki kafa, kar ya doki duniya wajen baje koli. A koda ka baje kolin, ka baza kolin kan, ka tattare izza ta tattare maka, bima na za ta tattare ka ta yi gaba da kai. Naka wajibi ne mutum mai imani ya kula, ya rika sara yana dubawa. Me za ka rika dubawa? Ka rika duba cewa fa za ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma tabbas wannan komawan tana nan da za ta zo, ko yanzu, ko in anjima, ko gobe, ko jibi, ko gata, ala ayyati hal mahma kana al'amr satamut. Ko ya al'amari kasance ko ma yaya ne, kai dai mutuwa za ka yi, mutuwa za ki. Da haka ki takaita gurace-gurace, ki takaita sabawa Allah subhanahu wa ta'ala, ki tsaya ki nutsu, ki abin da ya kamata akan ɗiyanki, ki abin da ya kamata akan gidanki, ki abin da ya kamata akan mai gidanki, ki abin da ya kamata a cikin dukkan wani ɓangaren da yake ya taɓa ki a cikin rayuwa. Wannan shi ne abin da yake wajibi akan ki. Wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga iya mata, saboda wasiya in ta zamanto, bimana idan nasiha ta shiga cikin kunnan mata, in suka yi aiki ita, to za ka samu namijin ma ya samu raban shi, iyan sun samu raban su, al'umma kuma gaba ɗaya ita ma za ta samu rabanta, saboda an samu matan da suka san abin da suke yi, karkashin mazan da suka san abin da suke yi, kuma za su haifar da yaran da suka san abin da suke yi, gidaje sai zamanto sun ingantu, sun yi kyau, al'amura sun yi kyau, kowa yana farin ciki. A kasancewar lokaci ya, insha Allah ta'ala, anan zan dakata kenan sati mai zawa da izin Allah, sai mu tashi wasiya ta 12. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah.